العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkan mu da wannan maraice na Alhamis 1 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 23 ga watan 3 a shekara ta 2023 miladiya a yau da kaddarawar Ubangiji muke fara karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na Masjidil Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano da haka yau zata zama ita ce rana ta farko ta gudanar da karatun tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara kuma insha Allah kamar yadda aka gani karatu zai ci gaba da gudana a dukkanin lokaci makamancin wannan tsawon wannan wata mai albarka da fatan Allah madaukakin sarki ya samu fara asa'a mu fara lafiya kuma mu ida lafiya
amin
za mu fara karatu daga farkon suratul fatiha Suratul Fatiha ita ce sura ta farko a cikin Al-Qur'ani mai girma. Suratul Fatiha til kitab makkiyatun aw madaniyya. Suratul Fatiha til kitab wadansu malamai suka ce an saukar da ita a Makka, wadansu kuma malamai suka ce an saukar da ita a Madina. Zance mafi inganci shine ta sauka ne sau biyu, ta sauka a Makka kuma ta sake sauka a Madina. Al-Imam As-Suyuti a cikin littafin Al-Itqan fi Ulumil Qur'an yayi babi mai sunan Babu ma takarrara nuzuluhu babin da yake bayani akan surorin da suka sauka suka sake sauka daga cikin surorin Al-Qur'ani ma'ana ya zama saukar su ba sau daya bace to cikin surorin da ya ambata akwai Suratul Fatiha ta sauka a Makka kuma ta sake sauka a Madina da haka wannan yake nuna muhimmancin sura ubangiji ya saukar da ita a makka ya sake saukar da ita a madina ko ya saukar da ita sama da sau daya suratul fatiha kamar yadda muka faɗa ita ce sura ta farko a qur'ani sakon da suratul fatiha take kunshe da shi shine bayanin abin da alqur'ani mai girma yake dauke da shi na sako kowane littafi idan mai shi zai rubuta yakan yi takaitaccen bayani game da abin da littafin sa ya kunsa a farko wanda a larabci shi ake kira da kodai muqaddima ko muqaddama wanda da turanci ake kira da introduction gabatarwa shimfida to da ka suratul fatiha kamar gabatarwa ce ta alqur'ani mai girma kuma shimfida ce ta sa suratul fatiha adadin ayoyin ta guda 7 ne bisa ga ijma'in malamai in banda maganganu guda 2 da aka samu wanda dukkanin su shazzai ne mana maganganu ne wanda ababin ilimi ba a dogaro da su domin sun sabawa abin da jumhuru suka tafi akai kan cewa waɗansu malaman sun ce adadin surat ayoyinta guda 8 ne sun dara 7 waɗansu kuma suka ce a adadin ayoyinta guda 6 ne ba su kai 7 ba to duk waɗannan maganganu al-Imam al-Qurtubi yace maganganu ne shazza ba za a lura da su ba ba za a dogara da su ba duba izuwa ga ijma'in da malamai suka kai kan cewa ayoyin ta guda 7 ne to sai dai ta fuskar lissafin ayoyin malamai sun yi sabani wadansu suka kidanya bismillah a cikin ayoyin suratul fatiha kenan hadda bismillah din suke kaiwa 7 wadanda suka yi irin wannan lissafi suka ce idan zaka lissafa zaka ce bismillahir rahmanir rahim aya ta 1 kenan alhamdulillahi rabbil alamin aya ta 2 kenan الرحمن الرحيم آية أوفي كينان مالك يوم الدين آية أوفي كينان إياك نعبد وإياك نستعين آية بير كينان إهدنا الصراط المستقيم آية شد كينان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إتتي تكون آية بقوي أما وتنسك آية بقوي شيء إتا كما فاتها أكما بسم الله با آية بتي أتكنتا كما ونشين يزنشيما في إنغانشي to kaga idan zaka lissafa bisa ga wannan zance zaka fara ne da alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta 1 arrahmanir rahim aya ta 2 maliki yawmiddin aya ta 3 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta 4 ihdinas siratal mustaqim aya ta 5 صراط الذين أنعمت عليهم آية شدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين itace cikon aya ta bakwai kuma wannan shine zance mafi inganci bisa ga maganganun da malamai suka faɗa fatan mu shine Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta ta daidai ya ba mu ikon fassara ta daidai ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kunsa me Allah yake
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
باين بسم الله وبنجي سبحانه وتعالى يا فارد بسم الله بسم الله دن abin da ake nufi da ita shine farawa da neman taimakon Allah ko farawa da sunan Allah malamai suka ce kalmar bismillah tana nufin abda'u bi ismillahi ko bismillahi abda'u da haka wannan ba'un din ana kiranta da ba'ul bada'a ba wacce ake kaddara mata fi'ilin albada'atu farawa ko dai kana nufin da sunan Allah nake farawa ko kuma kana nufin na fara da sunan Allah to wannan ita ba'un din ta bismillahi abinda take nufi kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi wanda malaman hadisi sun kai ruwa rana wajen tabbatar da ingancin hadisin wanda a ƙarshe yana iya zamowa hasadun li ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullu amrin zibal la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta fa huwa abtar fa huwa ajzam ay qalilul baraka duk wani abin da ake so ya dore duk wani abin da ake so ya ci gaba kada ya yanke kuma ake so a samu albarka a cikin sa to lalle idan za a fara shi da sunan Allah da haka shi yasa Qur'ani ya fara da sunan Allah shine bismillahir rahmanir rahim da haka kalmar bismillahi bi ma'ana abda'u bi ismillah ko bismillahi abda'u da haka abin da ake nufi shine duk abin da zaka fara ka fara da sunan Allah musamman karatun Al-Qur'ani mai girma wanda shi Qur'ani dukkanin wata sura a farkon ta zaka ga akwai bismillah dan tabbatar da wannan sako dan cika wannan ma'ana in banda suratul tauba ita ce wacce babu bismillah a farkon ta sai kuma suratul namli wacce ita kuma bismillah bi ce a cikin ta akwai bismillah ta farko akwai kuma bismillah ta cikin karatu innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim hadisi ya tabbata cikin mustadrak na Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullah dan Abbas yace mun kasance ba ma gane sura ta kare za a shiga wata sura a lokacin da ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi har sai mun ji ya fara karatu da bismillahir rahmanir rahim da ka bismillah mabudi ce ta kowace sura ba aya bace amma a kowace sura sai a cikin suratul namli kalmar ismu wanda ya biyo bayan ba'un na bismillahi kalmar ismu din daga as-simatu ne as-simatu hiya al-alama shi suna asalin sa daga as-simatu ne simatu ana nufin alama abin nufi alamar da duk in aka kira ta kowa zai san da shi yake tawa daban taka daban tasu daban tamu daban yanzu duk yawan mutane idan ka zo ka kira sunan wani a cikin su ya san da shi kake to kaga wannan suna ya zame masa me alama da haka shi yasa Bahaushe yake cewa suna linzami da ka kira shi sai kaga ka jawo me shi ya waiwaye ka ya fahimci cewa da shi kake to Allah subhanahu wataala yana da sunaye masu tarin yawa kaidar sunayen sa shine dukkanin su mafiya kyawu ne ba wai kadai kyawawa ba a mafiya kyawu walillahil asmaul husna fad'uhu biha ubangiji yana da sunaye mafiya kyawu masu tarin yawa ku kira shi da su kuma ku bauta masa da sakon da ke cikin su na ma'ana malamai suka ce yawan sunaye yana nuna daukakar mai suna shi yasa zamu ga babu abin da ya kai Allah yawan sunaye ubangiji yana da sunaye wadansu an sani wadansu ba a sani ba wadansu ya so ya sanar wadansu bai so ya sanar ba hadisi ya tabbata cikin musnad na imamu ahmad hadisin abdullahi dan mas'ud yace sau da dama nakan ji annabi sallallahu alaihi wasallama in zai yi addu'a yakan ce allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak mazalla yakan ce ya allah ni ina roƙonka da dukkan wani suna naka wanda ka kira kanka da shi ko ka sanar da wani daga cikin bayinka shi annabawa kenan ko kuma ka sanya shi a cikin wani littafi daga cikin littattafanka da ka saukar irin qur'ani at-taura linjila zabura domin a cikin kowanne littafi daga cikin littattafan Allah akwai wani suna da Allah ya kira kansa da shi a littafin sabanin sauran littattafai awista atharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kuma sunan da ka boye wa kanka sani da shi cikin ilimin gaibinka ma'ana ya zama kai kadai ka san shi babu wanda ya san shi to kaga wannan yake nuna maka Allah yana da sunaye da yawa wadansu an sani wadansu ba a sani ba ya tabbaci in hadisin bukhari da muslim da tirmidhi hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da sunaye guda 199 mi'atun illa wahida 100 ne babu man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye ya san ma'anarsu ya bautawa Allah da abin da suke kunshe da shi na ma'ana dakhala aljanna zai shiga aljanna to da haka ina farawa da suna daga cikin sunayen Allah ma'ana alama daga cikin alamomin da in ka kira ta za a san da Allah kake an gane ko to mafi girman sunayen Allah mafi fitowa fili na alamomin da ka kira an san da Allah kake shine lafazin Allahu shine aka ce bismillahi abin nufi da sunan Allah kalmar Allahu asalinta daga ilahu ne ila ana nufin abin bauta an gane ko wanda shi kuma kalmar ilahu din asalinsa daga al-ma'aluhu ne al-ma'aluhu yana nufin al-ma'bud al-mahbub abin bauta abin kauna domin duk abin da kaga ana bauta masa kauna ce ta ja ai masa bautar to da haka shi Allah abin kauna ne kaunar da ake masa ce da cancantar sa ta ja kuma ake masa bauta da haka shi ma'aluhun ne bi ma'ana ma'budun wa mahbub shi yasa Allah yace wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai waɗanda zaka samu suna riƙar waɗansu kishiyoyi gumaka waɗanda zukatansu suka riya musu ƙaunarsu da soyayyarsu bayan rudi na shedan yuhibbunahum suna ƙaunarsu ka hubbillah irin ƙaunar da ake wa Allah wanda wannan ƙaunar ta bayi zuwa ga har suke musu bauta sai Allah ya ce wallazina amanu su ka mu'minan ƙwarai ashaddu hubban lillah kololuwar ƙaunarsu suna yin ta ne ga Allah shi yasa ma suke bauta masa malamai suka ce idan ka cire alif da lam na Allahu ya koma ilahu wanda shine asali to duk wani abin da ake bautawa zai shiga karkashin wannan amma idan ka sa alif da lam ya zama Allahu a madadin ilahu to yanzu ya zama al-ma'budu bihaq abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya wanda shine Allah kadai subhanahu wataala shi yasa zaka ga gumaka Allah yana kiransu da suna aliha jam'u ilah ababan bauta to amma ba ababan bauta bane bisa ga gaskiya ba ababan bauta bane bisa ga cancanta an gane ko qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka a wata qira'ar ta ibn mas'ud wa yadharaka wa ilahataka bima'ana ibadatak daka ilahu abun nufi abun bauta akan gaya wa allah ilahu akan gaya wani ma ilahu amma in aka ce Allahu to wannan kuma Allah kadai ake nufi wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah shine abun bauta bisa ga cancanta a sama kuma shine abun bauta bisa ga cancanta a ƙasa da haka muna farawa da sunan Allah wanda ya cancanta ayi masa bauta wanda babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi an gane ko wannan shine annar bismillahi arrahmani sannan mai rahama ar-rahimi sannan mai jin kai kalmar ar-rahmanu mai rahama ar-rahimu mai jin kai dukkanin su an ciro su ne daga ar-rahmatu jin kai din daga ar-rahmatu aka samu rahman ala wazni fa'alan daga kuma ar-rahmatu aka samu rahim ala wazni fa'im daga da ar-rahmatu da ar-rahmanu dukkanin su mushtaqani min ar-rahmati an ciro su ne daga kalmar ar-rahmatu to sai dai wadansu malamai suka ce dukkanin su suna nuna mubalaga kaiwa matuka wajen jin kai kaiwa matuka wajen jin kai to sai dai ar-rahmanu tafi ar-rahimu kaiwa matuka din wajen nuna jin kai wajen nuna tausayi shi yasa Allah subhanahu wataala ya fi yin amfani da kalmar ar-rahmanu sama da kalmar ar-rahimu saboda me sama kalmar ar-rahmanu din tafi kalmar ar-rahimu din al-mubalaga kaiwa matuka wajen nuna rahama da jin kai da tausayi na ubangiji to amma dai dukkanin su tushen su daya wadansu malamai sukan ce kalmar ar-rahmanu tana nufin mai jin kai ga mamman jin kai kowa da kowa yana cin albarkacin Allah yana samun rahmar Allah yana cin arzikin Allah muminai da wanda ba muminai ba wanda suka yadda da Allah da ma wanda basu yadda da cewa akwai Allah ba an gane ko wanda kalmar ar-rahman kamar yadda na faɗa ala wazni fa'alan tana nuna rahama din kuma tana cika nuna cikar rahama din shi yasa waɗansu malamai suka ce idan da zaka bibiyi ayoyi da suke nuna tausayin Allah gamamme to zaka ga yayi amfani da kalmar ar-rahmanu ne a wajen inna allaha bin nasi la ra'uf ar-rahmanu fas'al bihi khabira ar-rahmanu ala al-arshi stawa an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala yace ar-rahmanu ubangiji mai rahama fas'al bihi khabiran kai tambaya game da shi zai baka bayani domin cikakken masani ne cikakken mai ilimi ne subhanahu wataala to amma idan Allah zai yi amfani da kalmar ar-rahim sai kaga ya kebance ta ga mu'minai kamar yadda yace wa kana bil mu'minina rahiman ubangiji madaukakin sarki mai tausayi ne dangane da mu'minai innahu bihim ra'ufun rahimun shi dangane da mu'minai mai rangwame ne kuma mai jin kai ne shi yasa wasu malamai sukan ce rahmanud dunya wa rahimul akhirah mai tausayi na duniya sannan kuma mai tausayi na lahira tausayi na duniya rahmaniya tausayi na lahira kuma rahimiya da aka kaga wancan gamamme wancan kuma kebantacce to amma waɗansu malaman suka ce wannan baya nuna cewa ar-rahmanu kadai ya kebanci duniya banda lahira kamar yadda baya nuna ar-rahimu kadai ya kebanci mu'minai banda kafirai a'a ya tabbata cikin hadisi manzo Allah yakan yi wa Allah kirari yace rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma mai jin kai na duniya na ar-rahmanu mai jin kai na lahira kuma dai ar-rahmanu mai jin kai na duniya da lahira kuma ar-rahimu ma'ana rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma da haka suka ce a duniya Allah rahmanur rahim ne a lahira ma rahmanur rahim ne ga mu'minai rahmanur rahim ne ga kafirai ma rahmanur rahim ne an gane ko domin a wata yare ce inna allaha bin nasi la ra'ufun rahimun kaga kalmar annas ya shafi mu'minai ya shafi kafirai ya shafi wanda suka yi imani ya shafi wanda basu yi imani ba to da haka dai malamai suka ce wannan shine ma'anar ar-rahmanu da kuma ar-rahimu to sai dai a bangare na lugar larabci suka ce duk da mun ce kalmar ar-rahmanu da ar-rahimu an ciro su ne daga ar-rahama to amma canjawar mazanin su yana nuna canjawar ma'anar su bisa ga ka'idar ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana ka'ida ce ta ilimi ka'ida ce ta usulu duk inda kaga a larabci kalma rubutun ta ya canja da yar uwarta to dole ma ma'anar su sai ta bambanta tunda aka ce rahman ala wazni fa'alan rahim ala wazni fa'il duk da asalin su daga ar-rahmatu ne to amma ginin da ya canja ma'anar sai ta bambanta duk da cewa asalin da tushen daya ne suka ce kalmar ar-rahmanu tana nuna Allah yana da rahama ar-rahimu tana nuna yana kyautar rahamar domin ar-rahmanu suka ce sifa ce lazima amma ar-rahimu sifa ce muta'addiya akwai bambanci tsakanin wane yana da tausayi da kuma wane yana tausayawa ko ba haka ba akwai bambanci wane yana da ilimi da kuma wane yana ilmantarwa akwai bambanci da wane yana da hakuri da kuma wane yana yafiya akwai bambanci tsakanin wane yana da wadata da kuma wane yana kyauta ina fata an fahimci wadannan zaka iya samun wani yana da abun bayarwa amma baya bayarwa ko ba haka ba zaka iya samu wani yana da hakuri in ka ganshi ba zai yi fada ba amma kuma da zai ga wani cikin halin kunci ba zai taimake shi ba to wannan shine sifa lazima da sifa mutaaddiya ka zama kana da abu daban ya zama kuma kana yi wa wani wannan abin daban domin da za a ce Allah kawai rahamanu ne abinda wannan yake nuna wa yana da rahama shi a karan kansa amma baya nuna cewa kuma yana tausayawa wani to amma da ka kara da arrahimu to ya nuna bayan yana da rahamar kuma yana kyautatta ga wani shi yasa ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahamata ta kai ga dukkan komai kowa yana samunta kowa yana cin gajiyarta ina fata an fahimci wannan da haka malamai suka ce wannan shine Allah yana da rahama shi kansa mai tausayi ne kuma yana tausayawa Allah yana jin kai shi kansa mai jin kai ne kuma yana jin kan bayinsa subhanahu wa ta'ala da haka wannan shine bambancin ar-rahman wanda yake nuna sifa da kuma ar-rahim wanda yake nuna sifa ma'at-ta'diya can sifa ma'al-luzum wannan kuma sifa ma'at-ta'diya ma'ana sifar a karan kai tare da kuma tashin ta kai ga wasu dan su ci gajiyarta to da haka dai Allah yace bismillahir rahmanir rahim ma'ana kafara da sunan Allah wanda ya sifantu da rahama wanda ya sifantu da jin kai malamai suka ce wannan yana nuna kalmar Allahu din da aka ce a fara da ita abin nufi a kadaita Allah da bauta domin mun fayyace menene ma'anan Allahu to sannan kalmar Ar-Rahim Ar-Rahmanu a sani cewa shi Allah nan wanda za a bautawa ya sha bamban da sauran ababen bauta shi yana da rahama amma sauran ababen bauta da ake bautawa ba bisa ga cancanta ba ba su da rahama ba su da tausayi yanzu mai bautar gunki duk wahalar da zai sha gunkin ba zai iya cetansa ba kaga gunkin bai da tausayi amma shi ku Allah kana bauta masa in ka shiga wahala ya cece ka in kana da matsala ya kawan maka in kana da bukata ya biya maka to kaga wannan ya nuna maka Allah daban da dukkanin wani abin da ba shi ba ta fuskar ababen bauta wanda ake bautawa ba bisa ga cancanta ba da haka cikin bautar da zaka yi wa Allah ka sani shi mai rahama ne ka sa ran samun rahamar ka sani shi mai jin kai ne ka sa ran samun jin kan wannan shine sakon da su da kalmar bismillahir rahmanir rahim take kunsa sannan mun sha fada a munasabobi na karatu ita bismillah ta karatun qur'ani ta sha bamban da yawa na bismilloli da ake yi a cikin zikiri na yau da gobe ita bismillahir rahmanir rahim ta qur'ani in za a karatu tana zuwa ne cikakkiya bismillahir rahmanir rahim amma in ba anan ba to a sauran zikirrika ba cikakkiya ake kawo ta ba yanzu idan zaka ci abinci zaka yi bismillah amma ba bismillahir rahmanir rahim ake yi ba kawai bismillah zaka ci baka karasa rahmanir rahim din domin anan bai zo ba kuma ka'idar addinin musulunci waye kifa inda amrihi wa nahayhi inda aka tsayar da kai ka tsaya inda ba a tsayar da kai ba kuma ka wuce bismillah shiga gida bismillah walajna baka cewa bismillahir rahmanir rahim walajna da ka kara rahmanir rahimin anan didda akwai a qur'ani amma anan kai laifi kai bid'a haka nan bismillah futa daga gida bismillah tawakkaltu ala allah ba bismillahir rahmanir rahim tawakkaltu ala allah ba haka bismillah shiga ban daki bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith haka bismillah cire kaya bismillah haka bismillah kwanciya bismika rabbi wada'tu janbi to da haka mu kiyaye irin wannan abinda duk wanda yake nunawa farawa da bismillah a dukkanin ayyuka masu alkhairi masu albarka addini ne kuma ayi kamar yadda Allah da ma'aiki suka koyar inda aka karasa rahmanir rahim ka karasa inda ba a karasa ba kakka karasa inda aka ce bismillah ka ce bismillah inda aka ce bismika rabbi a madadin Allah to ka ce bismika rabbi ina fata an gane da haka dai bismillahir rahmanir rahim an gane ko ubangiji madaukakin sarki yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai lafazin alhamdu ana nufin yabo bisa ga cancanta bisa ga dacewa irin abin da Bahaushe yake cewa yabon gwani ya zama dole akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashukuru shi ashukuru ayi maka abu ne kai shi ku alhamdu ko an yi ma ko ba ayi maka ba kai saboda wanda kai wadin ya cancanta ayi masa kuma sannan shi ashukuru ba ka yi sai an maka abin da ya faranta maka rai shi ko alhamdu sai in an yi maka abu kowane iri ne kana iya yi koda abin ya bakanta maka rai misali ubangiji madaukakin sarki zai iya jaraba ka da cuta a ce wane ya jiki sai ka ce me alhamdulillah dadin ciwon kake ji a saboda ai a dora ma ciwo ma sai Allah ba wanda ya isa iyawa ce Allah ya baka wadata a ce wane ya ake ciki ka ce alhamdulillah saboda Allah da ya maka shi kada ya isa ya wannan in ba shi ba ba wanda ya isa yi ya saka kuka alhamdulillah ya saka dariya alhamdulillah saboda ba wanda ya isa ya maka wannan in ba shi ba wa huwa allazi wa annahu huwa adhaka wa abka domin Allah shi kadai ne ya isa ya sa dariya kuma ya isa ya sa kuka duk wanda kaga yana dariya a duniya Allah ne ya so yayi duk wanda kaga yana kuka a duniya Allah ne ya so yayi in ya ga dama ya saka dariya wataran watarana ya saka kuka in ya ga dama a lokaci guda ya hada ma a yau an maka haihuwa kuma babanka ya mutu kana kuka kuma kana dariya in banda Allah ba zai iya wannan kaga shine alhamdulillah to amma shi ashkuru yabo da kirari da godiya wannan ana yi ne da lafazin ashkuru in an maka abin da me ya faranta maka rai idan yanzu da a ce wata musiba za ta same ka a ce wane me ya faru ya yanayin da kake ciki ba za ka ce ashkurullah ba sai dai ka ce me alhamdulillah amma yanzu da zaka samu wadata ko ka samu sarauta ko ka samu wani abin da kake nema na biyan bukata to nan kuma sai ka ce ashkurullah ina godewa Allah ko ina yaban Allah da lafazin ashkuru akan ce alhamdulillah akan ce ahmaduhu mana lafazin alhamdu yata'adda bil harfi wa yata'adda bi nafsihi an gane ko mana kakan iya cewa alhamdu ka kawo harafin lamun tsakanin hamdu din da kuma sunan wanda zaka yi wa hamdu din idan Allah ne sai ka ce lillahi an gane ko za kuma ka iya cewa ahmaduhu kana nufin Allah shi Allah din mana kaga anan babu harafi tsakanin fi'ilin hamdu da kuma alismul mahmudu to amma a can kuma akwai to anan Allah ya ce alhamdulillah dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah malamai suka ce a larabci yabo yana bambanta daga lokaci zuwa lokaci sunansa yana sauyawa daga lokaci zuwa lokaci idan aka yabe ka matakin farko to wannan an yi maka athana idan aka yi maka yabo a mataki na biyu in aka yi maka yabo a mataki na farko an maka alhamdu in aka yi maka yabo a mataki na biyu an maka athana'u in aka yi maka yabo a mataki na uku kuma an maka at-tamjid shine abin da Bahaushe yake cewa ya yabe shi ya yi masa kirari sannan kuma ya kwarzanta shi yabo a matakin farko yabo in an maimaita kirari in an yi na uku kwarzantawa to a larabci idan aka yabo a matakin farko sunansa hamdu in aka maimaita a mataki na biyu sunansa athana'u in aka yi a mataki na uku an yi at-tamjidu shi yasa yazo a cikin hadisi kudusi wanda Imam Muslim ya rawaito hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi qismaini na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu sallah anan ana nufin suratul fatiha domin tana da sunaye masu yawa ana ce da ita suratul fatiha kalmar fatiha ana nufin mabudi saboda me saboda da ita aka bude alqur'ani ana kiranta ummul kitabi uwal littafi saboda me saboda ita ce tushen alqur'ani daga ita ake fara karatun qur'ani kuma duk sakon da qur'ani yake kunshe da shi ta kunshe shi ita kamar yadda uwa take kunshe da a cikin cikinta shi yasa akan kira ta da ummul kitab an gane ko to sannan akan kira ta da suna sababul mathani mai ayoyi guda bakwai wanda ake yawan karantawa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira ta a cikin suratul hijr wa laqad atainaka sab'an minal mathani mun baka sura mai ayoyi guda bakwai cikin al-mathani surorin da ake yawan karanta su ana nufin suratul fatiha dan hadisi yazo cikin sahih al-bukhari hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla yace wata rana annabi ya shigo ya tadda ni a masallaci ina sallah sai ya kira ni sai ban amsa ba saboda ina ganin ina sallah shikenan sai annabi ya kyale ni bayan na idar da sallah sai nazo sai na amsa masa sai yace me yasa da na kira ka a karan farko baka amsa ba sai yace ai sallah nake sai annabi yace baka ji Allah yace ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ba ya ku wadanda suka yi imani ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah in suka kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku ba mana shi annabi ko kana sallah ya kira ka katsewa ake a amsa haka sai manzon Allah ya fahimtar da shi wannan ya karantar da shi wannan da mu baki daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale shi yace sai muka ci gaba da tafiya sai annabi yace mun zan sanar da kai wata sura wacce babu wata sura da ta kai ta daraja da falala ko a cikin attaura ko a cikin linjila ko a cikin zabura Allah bai taba saukar da wata sura da ta kai ta ba sai yace ita ce sabaul masani da Allah yace walaqad atainaka sab'an minal masani to sai annabi da ya gaya masa wannan sai bai fadi surar ba yace sai da na ci gaba da bin sa har yazo kofar masallaci ya sa kafarsa zai fita sai na tuna masa nace baka fa gaya mun abin da kace zaka gaya mun ba surar da tafi kowace sura a cikin alqur'ani da attaura da linjila wacce Allah bai taba saukar da surar da ta kai kamar ta ba wacce kace ita ce sabaul masani sai annabi yace shin baka karanta suratul fatiha ne abu sa'id yace ina karanta sai yace ai ita ce daka yana daga cikin sunayenta fatihatul kitab ummul kitab sabaul masani ana kiranta da suratul ruqya suratul wafiya an gane ko suratul ruqya abin nufi surar da ake yin tofi da ita domin sahabbai sun yi tofi da ita an sha an warke manzo Allah yace wa mayudrika annaha ruqya wa yace da ku wa ya sanar shi ka cewa ana tofi da ita da haka duk lokacin da wata cuta ta dame ka rinka samun ruwa mai tsafta kana karanta fatiha kana tofawa kafa daya kana sha Allah zai warkar da kai to sannan suratul wafiya ana kiranta da suratul wafiya mana ita ce kadai surar da ba a raba ta a wajen karatu in dai ka faro ta daga farko sai ka kai karshen ta kuma ba a da tsatsakiyar ta amma duk wata sura da ka sani a Qur'ani kana iya fara karatunta daga farko ka tsaya a tsakiya kuma ka zo ka fara daga tsakiyar ka kai karshe amma Fatiha ce ba a yi mata haka ita in dai an faro daga farko sai an kai karshe kuma ba a da tsatta daga tsakiya shine malamai suka ce shi yasa ake kiranta da suna al-wafiya cikakkiya wacce ba a yi mata rabi da rabin karatu Imam al-Qurtubi da Imam Suyuti sun kawo sunaye daban-daban na suratul fatiha wajen 9 har zuwa 11 to da haka dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace alhamdulillahi rabbil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi kudusi yace idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin to sai Allah yace da shi hamadani abdi bawa na ya yabe ni matakin farko da haka kaga yabo a matakin farko shi yake kira da me alhamdu idan bawa yace arrahmanir rahim sai Allah yace athna alayya abdi bawa na yayi min yabo na biyu shine sana'i da hausa ace kirari wa idza qala al abdu idan bawa ya sake cewa maliki ko maliki yawmiddin qala allah sai Allah yace majjadani abdi bawa na ya kururuta ni mana yayi min kirari yabo a mataki na uku kenan sadaka anan alhamdulillahi rabbil alamin yana nufin yabo ga Allah ubangijin talikai lafazin rabbu ana nufin mahalicci mamallaki kuma mai gudanarwa an gane ko fir'auna ya tambaye annabi Musa me ake nufi da rabbu qala fir'aunu wa ma rabbul alamin fir'auni yace da annabi Musa menene rabbul alamin ne qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin a wata ayar qala wa man rabbukuma ya Musa قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ubangijinmu shine wanda ya halicci komai kuma ya tsara komai kuma yake gudanar da komai wannan shine ma'anar rububiyya akan ce wa Allah rabbu akan ce da wani ma ba Allah ba rabbu bambancin shine in Allah ake nufi da rabbu to ana iya kawo ta ne da salan zance biyu ko dai ai idafa ko a cire idafar ko kace rabbul ka'abati ko rabb hadhal baiti ko rabb hadhihi albaldati ko rabbul alamin ko rabbus samawati wa rabbul ardi kaga nan duk Allah yake nufi kuma ka iya cewa rabbu kawai kai shiru kana nufin Allah amma idan wani Allah kake nufi to dole ne sai kai idafa an gane ko rabbul amati rabbul baiti rabbul manzili an gane ko rabbul hadiqati kana nufin mai gida ko dai mai lambu ko mai gona ko makamancin haka da kalmar rabbu larabawa suna fadar haka shine wani mai hikima yace idza kana rabbul baiti bidduf dariban fashimatu ahlil baiti kulluhum raqasu idan mai gida ya zama mai kida da kalango to ba mamaki bane dan yaran gidan sun tashi suna rawa abinda bahaushe yake cewa barewa bata gudu danta yayin rarrafe duk yadda dabi'ar mai tarbiya take to haka dabi'ar wanda ake wa tarbiya take kasancewa an gane ko da wannan nake jan hankalin iyaye su zama masu tarbiya dan su bada kyakkyawar tarbiya da wannan nake jan hankalin shugabanni su zama masu tarbiya dan su bada mai kyakkyawar tarbiya in baka da abu baka iya bada shi faqidu shay ila yuqihi wani malamin islamiya ya taba bani labari wani yaro aka kawo makaranta ya gallabi yaran makarantar da zagi dun motsi in akai sai mulmula ashar yaro dan karami amma ashar dinsa tafi shekarun iyayensa girma
ba da lada
aka rasa yadda za a yi maganin wannan matsala ta ashariyar wannan yaro a makaranta wasu malaman su ce a kore shi domin iyaye sun fara kawo kuka cewa ƴaƴansu fa suna koyan zagi a makaranta saboda wannan yaro da yake ajin yana yin zagi yara ƴan uwansa sun fara dauka to shikenan a ƙarshe malamai dai suka shawarta cewa a bari ayi hutu a dawo sai a ga wani mataki za a dauka game da wannan yaro a ina ma tukuna yake koyo wannan ashariyar to Allah cikin hikimarsa da Allah yake so ya nuna inda ake inda yaro yake koyo ashar bayan an yi hutu yaro yana gidansu yana wasa a kofar gida sai ga wani malamin islamiyya ya zo wucewa ta kofar gidan yaron sai wani abokinsa sai ya dake shi yana dukan sa sai mulmulo ashar ya masa malamin nan ya dafa kai ashe uwar yaron tana daga cikin gida ta jiyo sai ta ce kai wane dan kaza kazan ka ba na ce ka daina ashar ba shikenan sai magana ta fito fili ashe yaron nan babarsa ce ta koya masa ashariya kuma wai da ashar za ta kore ashar ba a kore ashar da ashar ba a wanke kazanta da ruwan kwata ana wanke kazanta ne da me da tsarkakakken ruwa da haka shi yasa Allah ya koyar da mu ladabin magana yace mu rinka fadar kyawawa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzabu bainahum inna ash-shaytana kana lir-rahmani lil-insani aduwwan mubina ubangiji yace kace da bayina su rinka fadar kyawawan zance ba ashariya ba ba la'anta ba ba tsina-tsina ba inna ash-shaytana yanzabu bainahum domin shedan yana nan yana kokarin kunna wutar fitina a tsakanin su daga zagi yaki yake farawa daga zagi dukkan wata fitina da ka sani a duniya take farawa yau zagi ya zama abin sauki a wajen wadansu ya zama abin sauki a bakin mutane a madadin koyarwa annabawa ta fada alheri in ba za ka fada alheri ba ka ja bakin ka kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wannan shine shari'ar annabawa wa qulu lin nasi husna hatta yahudawa Allah ya musu wahayi bisa ga harasan manzannin su cewa ku rinka fadar kyawawan maganganu wanda ko mahaukaci ya san ashar ba kyakkyawan magana bace ba wa idza akhadna mithaqakum la tasbi wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna da ka fadar alheri ka'ida ce a cikin kowane addini in ba za ka yi ba kuma ka ja bakinka kai shiru yafi maka da haka kalmar rabbu tana nufin ubangiji abin nufi mahalicci mamallaki kuma mai ikon gudanarwa sai aka ce rabbul alamina ubangijin halittu baki daya kalmar al'alamu asali daga al'alamatu ne alamatu ana nufin alama kalmar alam kullu ma su yalla duk abin da ba Allah ba shine alam to shi duk abin da ba Allah ba da ka sani a duniya alama ce da yake nuna maka akwai Allah ina fata an gane duk wani abu da ka sani a duniya wanda ba Allah ba to adireshi ne na nuna maka cewa akwai Allah domin duk wani abu da ka sani saman me baya yiwa sai da me sai da wanda ya samar da shi to samuwar saman me dalili ce da take nuna akwai me samarwa an gane ko ko ajiyan nan ina bibiyar kafafan sadarwa akwai wani fitsararren yaro da ya fito kwanan nan yake zagin Allah yake zagin manzon Allah yake zagin addini to sun yi tattaunawa da wani shi wannan yaron yace sai aka tambaye shi shi yaron aka ce da shi waye yayi duniya in ka ce ba Allah yace Allah ƙarya ne damfara ce ba wani abu sunansa Allah wal iyazu billah sai aka ce masa to waye yayi duniya sai ya ce duniya haka kawai ta samu ba wanda yayi ta aka ce haka ne haka ne sai wanda suke tattauna yace da shi kana da fili yace eh ko kuma yace da shi kai misali yanzu a ce ga wani fili sai a zo a gina gida a kansa to wannan gidan ba wanda ya gina shi shi ya gina kansa da kansa sai yace ƙarya ne wannan a hankali ba zai yi ba to a hankali gida ba zai samu babu mai gida mai gini ba amma duniya da tafi gida ita kuma sai ta samu babu wanda ya gina ta hankalin da ya yadda da kai ka yadda cewa fili baya yiwa ya zama ginannen gida sai an gina shi to haka wannan hankalin shine zai jawo zuwa ga ka yadda ka gamsu cewa duniya ba zai yi ta samu ba sai akwai wanda ya samar da ita to da ka samuwar duniya da samuwar duk abin da ke cikin ta alama ce da take nuna akwai Allah domin babu wani abu da zai samu a duniya babu wanda ya samar da shi shi yasa Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sai mun nuna musu ayoyi a sararin duniya da a jikin jikinsu gangar jikinsu har sai mun kure su mun kai su bango sun tabbatar da cewa Allah gaskiya ne akwai shi idan yanzu ka ce babu Allah abin tambaya wane ne wanda yake fito maka da iskar numfashi in ka zuka kuma wa yake tace maka ita wane ne wanda yake tace maka abinci idan ka ci me ruwar ruwa ya fito ta wajen ruwa me guda-guda ya fita ta wajen bahaya yanzu idan mutum zai ci abinci zaka ga ta inda yake zuba me ruwan da me taurin duk waje ɗaya ne amma in sun tashi fitowa rabuwa suke yi ba za ka taba ganin fitsari ya fito ta wajen bahaya ba ko bahaya ya fito ta wajen fitsari matakar ana zaune lafiya in ku kaga haka to ba lafiya to wa yake aikin wannan warewar ya fitar maka da abinci mai tauri-tauri ta wajen bahaya mai ruwa-ruwa ta wajen fitsari kai ka san ba kai kake wa kanka ba wa yake maka Allah yanzu duk wani jariri da aka haife shi yana yaro dukkaninmu nan mun kasance a da jarirai daga baya muka zo muna girma ba musamman lokacin da muka girma har muka kawo inda muke ba ba wani famfan iska da ake buga maka kake habaka Allah shi yake daga ka kake girma har ya kawo ka inda kake to kuma kace babu shi ba wani wanda ya taba sanin rana da lokacin da tsawon sa ya karu da mita 1 muna yara da duk haban mu babu gashi daga baya habar ta zo ta yi gashi ko ba haka ba yanzu da za a zo a farke habarka a ce a gano suto din gashi da aka binne maka ba za a gani ba amma kuma yana fitowa to duwa yake wannan aiki Allah wa yake kashe ka wa yake raya ka Allah wa yake kwantar da kai bacci wa yake dawo da kai ka farka Allah Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jaratum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liqda ajalin musamma kidaka Allah subhanahu wa ta'ala shike gudanar da duniya shine mamallakin dukkan duniya samuwar duk wani abu da ka sani a duniya alama ce da take nuna akwai Allah shi yasa wani mai hikima yace fa wa ajaban kayfa yusal ilahu wa kayfa yajhaduhu jahidu wa lillahi fi kulli taharikatin wa taskinatin shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu yace abun mamaki taya za a ce Allah babu taya za a ƙaryata Allah taya ya mai musu yake musun samuwar Allah alhalin duk wani motsi da duk wani zama shaida ce da take nuna akwai Allah domin mai motsi bai isa ya motsa ba in ba Allah ne ya motsa shi ba mai zama bai isa ya zauna ba in ba Allah ne ya zaunar da shi ba duk wani motsin ka da duk wani kaikawan ka da izinin Allah kake yi baka da ikon ka motsa jikinka in ba Allah ne ya motsa ka ba abinda zai nuna maka haka yau ka je asibiti zaka ga mutanen da sun fi ka lafiya sun fi ka karfi amma yanzu daidai da dan yatsan su ba sa iya motsawa saboda wanda ya bada ikon motsin yanzu ya kwace kayan sa da haka shi Allah subhanahu wataala yayi abubuwa da yawa dan ya nuna mana me cewa akwai shi mu gamsu mu yadda da haka samuwar sama dalili ne na cewa akwai Allah domin shi yace ya gina ta kuma ba wanda ya isa ya musun haka ba amma taba samun wanda ya masa musun haka ba an gane ko ubangiji madaukakin sarki yace wala qad zayyana sama'ad dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lishayatin inna zayyanna sama'a dunya bi zinatinil kawakib wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Da haka Allah madaukakin sarki shi yayi sama da duk abin da ke cikin ta, shi yayi kasa da duk abin da ke cikin ta. An gane ko? Allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'u an'amakum. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Malamai suka ce idan aka ce alam, kamar yadda muka faɗa, duk wani abin da ba Allah ba yana amsa sunan alam. An gane ko? Amma abubuwan da suka fufuce da alam abubuwa guda hudu ne. Akwai alamul insan, duniyar mutane, alamul hayawan, duniyar dabbobi, alamul jamaat, duniyar sandararren abubuwa, alamun nabat, duniyar tsirrai. Waɗannan al'awalim ɗin guda hudu su suka fi shahara da kalmar alamu. Amma idan za ka saki kalmar kai idlaƙinta, to duk abin da ba Allah ba sunansa alam. Ɗan adam alam ne, akuya alam ce, aljani alam ne, mala'ika alam ne, sama alam ce, ƙasa alam ne, mai rai alam ne, mara rai alam ne, mai motsi alam ne, mala motsi ma alam ne. To amma sai dai anan sai aka yi masa jam'ul uqala, jam'i na masu hankali, tare da cewa cikin al'alam akwai masu hankali akwai marasa hankali. To amma a ka'ida ta larabci, duk inda kaga an yi jam'u muzakkar salim, to wannan jam'i ne lil uqala, na masu hankali. Wanda jam'ul muzakkar as-salim shine wanda ake ƙara wawun da nunun a ƙarshen kalma, ko kuma ya'un da nunun a ƙarshen kalma, ko kace alamuna ko alamina. To duk kalmar da kaga an mata irin wannan jam'i, to tana nuna waɗanda suka kunshi jam'in masu hankali ne. Dan haka anan malamai suka ce an rinjayar da masu hankali ne akan marasa hankali, tare da cewa cikin bayin Allah akwai marasa hankali. To amma da mai hankali da mara hankali wa yafi daraja? Mai hankali. Mai hankali. An gane ko? To dan haka masu hankalin anan sai aka ce ubangijin masu hankali, ba ana nufin marasa hankali ba shine ubangijin su ba, domin baya daga cikin ladabi ka jinginawa Allah halittar sa didda ta sace amma makaskanciya. Yanzu Allah shine ubangijin mahaukata, amma baka cewa ubangijin mahaukata. In ka ce ubangijin mahaukata, rashin ladabi kai ga Allah. Allah shi ya halicci alade, amma da zaka ce ya ubangijin alade, to kai rashin ladabi ga Allah. Allah shi yayi jaki, shi yayi kare, baka cewa ubangijin karnuka, a'a, saboda ladabi ga Allah. Da haka malamai suka ce shi yasa anan da Allah zai jingina wa kansa bayinsa, sai jingina wa kansa masu hankali a madadin marasa hankali, tare da cewa shine ubangijin har marasa hankali. Wannan min babit ta'addub ma'allahi azza wa jal, ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah madaukakin sarki, ko sharri ne ya same ka da kaddarawarsa ce, ko alkhairi ne ya same ka da kaddarawarsa ce, amma baka jingina masa sharrin, sai dai ka jingina masa alkhairi. Alkhairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka. Amma yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. A wata ayar yace qul kullum min indillah, dukan su daga Allah ne. Da haka idan za a yi magana akan asalin komai, komai na Allah ne. Amma a babul ladabi, to alheri ake jingina wa Allah, sharri ba a jingina wa Allah. Daka alhamdulillahi, yabo ya tabbata ga Allah, rabbil alamina, ubangijin talikai, abin nufi ubangijin cikakkun halittu, masu hankali, mutum da aljanna kuma mala'iku. Ar-rahmani mai rahama, ar-rahimu mai jin kai, shine dai kamar yadda mun riga mun yi bayani a farkon bismillah, lafazin ar-rahman da lafazin ar-rahim. Yaso da dama Allah madaukakin sarki yakan hada ar-rahmanu da ar-rahimu, amma dai mu sani cewa asalin su duk ɗaya ne. Goya su ɗin yana nuna suna da ɗan bambanci, ko da ɗan kaɗan ne, tare da cewa tushen su ɗaya ne. Domin baya daga cikin fasaha in kalma guda biyu ma'anarsu ɗaya kuma ka haɗa su a waje ɗaya. Sai dai me? Sai dai in suna da bambancin ma'ana, to sai ka goya, sai a gane ta farkon daban ta biyun daban. Yanzu misali ka ce na ci na ƙoshi. Ai, ƙoshi ci ne, amma akwai bambanci tsakanin ci ɗin da ƙoshin. Ba duk wanda ya ci bane ya ƙoshi, amma duk wanda ya ƙoshi fa sai da ya ci. daka in kana so ka nuna kaifiyar cin da kai sai ka ce na ci na koshi kila ma ka kara da nayi nak kaga kalmar din tana nuna maka cewa tabiyin dai ba ita ce ta dayan ba ta ukun kuma ba ita ce ta biyan ba daka da aka ce arrahmanu da arrahimu dole ne ka gane cewa akwai dan bambanci ko kaka tsakanin kalmomin guda biyu wanda bayani ya gabata ubangiji yace maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako akan ce maliki bil maddi akan ce maliki bidunil maddi maliki da maliki an gane ko an karanta a qira'a mutawatira maliki da maliki wa maliki yawmiddin rawihi nasirun wa inda siratin was siratu liqumbula kamar yadda imamu shatibi ya faɗa malik yana nufin mamallaki malik yana nufin mai mulki ai akwai bambanci tsakanin mamallaki da mai mulki ko duk mai wani abu mamallakin abin ne amma shin duk mai wani abu ne yake da mulki a'a yanzu sarki kaga mai mulki ne gwamna mai mulki ne attajiri kuma mamallaki ne alhaji dan kasuwa mai kuɗi wannan mamallaki ne amma ba mai mulki bane yaso da dama zaka iya samun mai kuɗi amma mai unguwa ma yafi shi domin daidai da matsayin mai unguwa bai kai ba ta fuskar mulki kamar yadda kuma zaka iya samun hamshakin sarki amma kuma bai da kuɗi musamman in sarkin kasuwa ne sau da dama ina buga wannan misalin kun san sarauta ta kasuwa galibi a asalin kasar Hausa talauci ke sa a bada ita ba wadata ba duk wanda kaji an ce wani sarkin kasuwa ne to bai da komai an gane ko saboda in kai mai abin yi ne abin nufi kana da harka kana business kana kasuwanci to yaushe kake da lokacin wani zama sarkin kasuwa ai ita kasuwa asali waje ne na a baka a karba kai ta irga kuɗi to shi sarkin kasuwa ana nufin mai sulhu tsakanin yan kasuwa in sun yi rigima to in yana da harka ya zauna sulhu ai ba da lokacin sulhu yasa zaka ga sarkin kasuwa sai dai a bashi wani shago empty ba komai a ciki in an dan tausaya masa ne a dan bashi wani jari yana kasa yan takalma silifa haka ko yan carbi haka dai dan dai kar a ce baya komai amma idan rigima ta kaure tsakanin manyan attajirai to shi kuma shi zai zo ya sulhu shi aikin sa kawai a kasuwa sulhu ne da sasanci ba siye da siyarwa ba wanda duk mutumin da ka ganshi a kasuwa yana wani abin da ba siye da siyarwa ba to ba haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau kamar dan kasuwa ne ka ganshi da zindime man carbi yana ta lazimi ai ba kanta ko kaga dan kasuwa ya bude ta qira'a a tsakiyar kasuwa yana ta juye qur'ani ai ba kanta ai ta qira'a a masallaci yake lazimi a masallaci yake ita kasuwa kawai ka irga dala ka falla kuɗi kai kulla rafa rafa ka aje to shine ka zo a sa'a amma duk wani abu ba haka ba a kasuwa ai ba haka aka so ba da haka mu gane bambancin tsakanin maliki da maliki mai mulki da mamallaki mamallaki mai abu mai mulki kuma mai isa to shi Allah dibbin ne yana da abun yana da isar sabanin mu a duniya zaka ga wani yana da kuɗi amma bai da mulki wani kuma yana da mulkin amma bai da kuɗi to shi ku Allah ga mulki ga wadata subhanahu wataala kaga mulki ya isa kenan kasaita ta kai kasaita to sannan sai aka ce yawmiddin na ranar sakamako mecece yawmiddin yawmiddin ana nufin ranar tashin alkiyama to me yasa aka kebance mulkin Allah da ranar tashin alkiyama domin a duniya Allah ya ara mulki nan unguwar akwai mai unguwa wannan karamar hukuma akwai akwai hakimi wannan garin akwai sarki haka wancan garin wannan garin akwai ciyaman wancan garin akwai kansila wancan jiha akwai gwamna waccan kasar akwai shugaban kasa duk a duniya Allah ya ara mulki amma a ranar lahira Allah zai kwace mulkin kowa ya zama shi kadai ne mai mulki to shi yasa yafi hikima a ce da shi mai mulkin ranar alkiyama domin ita ce ranar da babu wani mai mulki sai shi sama da kace da shi mai mulkin duniya domin a duniya ya ara mulki waɗansu ma sun taba waɗansu ma suna yi amma ranar lahira ce a'a shi yasa yace yawmahum barizun la yakhfa 'ala allahi minhum shay limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar ranar da zamu baje kolin mutane mi holin su mu bijiro da su akan duniya akan kasa bayan da suna cikin ta la yakhfa 'ala allahi minhum shay ba wanda zai boye ga Allah a gare a cikin su yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya Ubangiji a wannan rana zai ce limanil mulkul yauma, wake da wani mulki a yau, ina hakimi, ina dagaci, ina mai unguwa, ina kansila, ina ciyaman, ina shugaban kasa. Ba wanda ya ce gani, saboda babu. Ina mai mallaka? Babu. Kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Duk kowa ya tashi tsarara haihuwar uwarsa. In a duniya kuɗi ke sa kake jin kana da isa, yau baka da su. In a duniya wata riga kake sawa kaji ka isa, yau babu ita, tsarara ka tashi. Daka yau ba mulki ba mallaka. Lillahil wahidil qahar, sai ga Allah daya daya mai rinjaye subhanahu wata'ala. Daka kalmar addinu anan ana nufin aljaza'u, yawmuddin ana nufin yawmul jaza, shine ranar tashin alkiyama. Ranar sakamako, ranar da duk abin da kai zaka je ka tara, in alheri alheri, in sharri sharri. Yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqqo wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Ranar da Allah zai cika musu sakamakon su na gaskiya, ranan ne duk mai shakka zai dina shakka, zai tabbatar da cewa Allah gaskiya ce, gaskiyar da babu buya a cikin ta. Daka Ubangiji subhanahu wata'ala ana masa kirari da wannan rana, ranar sakamako, ranar ƙarshe, ranar da kowa zai karɓi littafinsa a hannunsa, ko na dama ko kuma na hagu. Allah ka sa mu karɓi littattafanmu a hannunmu na dama. Ana nuna min lokaci yayi, dole mu ja mu tsaya a nan bisa ga ka'idar mu ta awa ɗaya daidai, don ta dace da masu sanyawa a kafafen sadarwa, gidajen rediyo ko gidajen talabijin. Insha Allahu, in Allah ya kai mu gobe, za mu ɗora daga inda muka tsaya akan aya ta hudu, shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abinda muka faɗa ya daidai, Allah ya haɗa mu alada. Wanda muka yi kuskure, Allah ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.